Voice of America, broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeli. Fadar Vatican ta faɗa a jiya Asabar cewa Papa Roman Francis na cikin mawuyacin hali bayan ya sha fama da doguwar matsalar numfashi da ke buƙatar iskar oxygen mai yawa. Francis mai shekaru 88, wanda ke kwance a asibiti na tsawon mako guda tare da wani ciwon huhu, an yi masa ƙarin jini bayan gwaje-gwaje da aka yi da ya nuna wani yanayi da ke da alaka da ƙarancin jini, inji Fadar Vatican a cikin wata sanarwa ta baya-bayan nan. Wannan uba mai tsarki ya ci gaba da kasancewa ido buɗe kuma ya kwana akan kujera ko da yake yana jin zafi fiye da jiya. Sai dai a halin yanzu ana dakon sakamakon gwaji ne, inji sanarwar. Tun da farko likitoci sun ce Francis yana fama da ciwon huhu da kuma wata matsalar numfashi mai girma, wanda likitoci suka ce ya kasance cikin rashin tabbas, kuma za su ajiye shi a asibiti na akalla mako guda. Hamshakin attajirin na Elon Musk, shugaban hukumar inganta ma'aikatan gwamnatin tarayya a ƙarƙashin mulkin Donald Trump da ake kira Doge a takaice, ya yi barazanar korar duk wani ma'aikacin gwamnatin tarayya da ya gaza yin bayanin irin aikin da suka cimma a cikin makon da ya gabata. Barazanar, wadda aka fitar a shafin sada zumunta na X, tana zuwa ne sa'o'i kalilan bayan da shugaba Donald Trump ya wallafa a shafinsa na sada zumunta na Truth Social cewa hukumar ta Doge ta ƙara kaimi a yunkurinta na rage yawan ma'aikata da kuma sake fasalin ma'aikatan gwamnatin tarayya. Nan ba daɗewa ba, dukkan ma'aikatan tarayya za su samu sakon email na neman fahimtar abin da suka yi a mako da ya gabata, inji Musk a wani sako da ya kafe a dandalin X. Rashin amsa wannan sakon za a ɗauke shi a matsayin murabus ne daga aiki. Ya zuwa yammacin jiya Asabar, an aika sakon emailin ga ma'aikatan hukumomin tarayya da suka haɗa da hukumar tsaro da canji da hukumar kula da ruwa da yanayin samaniya ta ƙasa da cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa da rigakafi da sauransu. An yi wa sakon take me kuka yi a makon da ya gabata. Daruruwan jama'an 'yan sandan Congo da suka koma kungiyar 'yan tawayen M23 sun rera waƙoƙi da tafawa a birnin Bukavu da suka mamaye a jiya Asabar. Suna shirin sake samun horo ƙarƙashin ikon 'yan tawayen da suka bayyana niyyar zama a gurin da kuma gudanar da mulki. M23 ta ƙara dannawa a makon da ya gabata zuwa cikin birni mafi girma a gabashin demokaradiyyar jamhuriyar Congo, wanda ya fuskanci fashi da tashin hankali yayin da sojojin Congo suka fice daga wurin ba tare da faɗa ba. Kungiyar M23 da ta kwace wurare da dama a gabashin Congo da muhimman albarkatun ƙasa ta haddasa fargabar fadawa cikin babban yaƙi, lamarin da kuma ya kai kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ga amincewa da wani daftari na bai ɗaya a ranar Juma'a da ya kira ga kawo ƙarshen tashin hankali da kuma janyewar 'yan tawaye daga wurin. A birnin Bukavu, babu wata alama da ke nuna wannan kira za ta yi aiki. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata ɓarkewar kwalara a Sudan ta Kudu ta halaka kusan mutane 60, kana ta kwantar da kimanin 1,300 a asibiti a cikin kwanaki uku, a cewar hukumomin lafiya a jiya Asabar. Ana zargin rashin ruwa mai tsafta da ya haddasa ɓarkewar kwalara a birnin Kosti da ke kudancin ƙasar, bayan da injin bada ruwa na birnin ya daina aiki sakamakon harin da wata ƙungiyar sojojin sa kai ta yi, a cewar ma'aikatar kiwon lafiya. Ƙungiyar ta kwashe kimanin shekaru 2 tana faɗa da sojojin ƙasar. Ma'aikatar ta faɗa a wata sanarwa cewa cutar ta kashe mutane 58, kana ta yi sanadin kwanciyar wasu 1,293 a asibiti tsakanin ranar Alhamis da Asabar. Ma'aikatar kiwon lafiya ta ce ta dauki jerin matakai domin yaki da cutar, ciki har da kaddamar da shirin rigakafin cutar kwalara a cikin birnin. Cutar ta kashe sama da mutane 600 ta kuma kwantar da sama da 21,000 tsakanin watan Yuli da Oktoban bara. A ƙarshe, mutum ɗaya ya mutu kana a 'yan sanda biyu sun samu munanan rauni a wani harin wuka da aka kai a gabashin Faransa a jiya Asabar, wanda ya faru yayin wata zanga-zanga a cewar masu shigar da ƙara na wurin. Wasu ƙarin jama'ai uku sun ɗan samu rauni a harin na birnin Mulhouse, wanda ake zargin wani ɗan shekaru 37 da kaiwa, wanda kuma ake sa ido kansa kan ayyukan ta'addanci, inji mai shigar da ƙara Nicholas Hayes yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP. Takardar sunayen waɗanda ake sanya ido a kansu da ake kira FSPRT ta tattara bayanai daga hukumomi da dama akan ɗaiɗaikun mutane da zummar hana su aikata ayyukan ta'addanci da tsaurin ra'ayi.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, tunda ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Sunana Nima Abdulrauf, jagorar shirin. A cikin shirin na wannan lokaci za mu duba batun yaudara da kisa da sunan abota ko soyayya a kafofin sada zumunta kamar su Facebook da Instagram. Lamarin da a baya-bayan nan ya kai wasu 'yan mata zuwa lahira, kuma ake tattafka muhawara mai ƙarfi a kai. Alƙalmin girdiga a yanar gizo sun yi nuni da cewa al'ummomi daban-daban a ƙasashen duniya na fuskantar barazana ga zamantakewa cikin lumana masu tarin yawa sakamakon cigaba, kama daga amfani da ƙere-ƙeren zamani, internet, mu'amala da kafofin sada zumunta da dai sauransu, inda ba a bar kasashen nahiyar Afirka musamman ma Najeriya a baya-bayan nan ne kisan kai a sunan soyayya da ke farawa da abota da wasu mutane a kafofin sada zumunta ya ƙara kamari, inda ake zargin wasu matasa maza da kashi tare da yin gunduwa-gunduwa da sassan jikin wasu 'yan mata da aka yaudara zuwa wani gari a sunan tsafi, kuma wannan lamari ya yi matukar tada hankulan al'umma. Dangane da wannan lamari, muka ji ta bakin masu ruwa da tsaki don gano ina matsalar take da zumar neman mafita, kamar yadda za ku fara jin shimfiɗa da bayanai daga bakin su.
Sunana Dattawa Babura. A game da wannan maudu'i na yaudarar yara, musamman yara mata, kamar da yanzu abin da ya faru a Kudu din nan na 'yan matan da aka yaudara suka bi waɗanda suka bi wanda suke da niyya mummuna a kansu har sai ya janyo musu rasa rayuwarsu, abin takaici ne. Ko da dai mu dai a arewacin Najeriya ba mu fara shiga cikin wannan abin tsanani har haka ba, amma mutuwa kala bici. Akwai ta rahira din wadda ba ma fata yaran mu su rika bibiyar mutane ta kafofin sada zumunta wanda har zai janyo su rasa ransu. Akwai kuma mu kanmu a arewa mutuwa ta biyu, wadda ita ce mutuwar zuciya a duniya, ba kuma ta wadda Bahaushe yake tunani mutuwar zuciya ba, a'a, wato kaman abubuwan da yara suke shiga ciki da yake janyo musu depression ko anxiety ko kuma wani irin disorder wanda yake hana su walwalan kwakwalwa inda za su samu rayuwar su ta tasiri a kansu. Bin mutane a kafofin sada zumunta waɗanda suke da yaudara.
Na'am, mun gode malama. Yanzu bari mu ji daga bakin jagoran shirin Follow the Money, karkashin kungiyar Connected Development, Muktar Mudubo, mai fafutukar kawo sauyi da cigaba a cikin al'umma.
Matsalan akwai yaudara a ciki ko kuma rashin tarbiyya. So mafi yawanci abin da yake kawo irin wannan abubuwan yana haduwa da kwaɗayi daga wurin masu zuwa, saurin arziki daga wurin masu aikata irin wannan abubuwan. So abu ne wanda dukkanmu dole mu tashi daga gwamnati, ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma sarakunan gargajiya da kowa dole ne a san ya za a yi a wayar da kan jama'a.
Sai kuma matashin malamin addinin Islama.
Sunana Kabir Ahmad Hamza. Dangane da lamarin da ke afkuwa a kafafen sada zumunta wanda wasu ƴan uwa mata suke haduwa da wasu da suke kiran su abokai wanda karshe ake samun mahada ta inda za a hadu har hakan ta kai ga su ƴan uwa matan nan suna rasa rayukansu sakamakon su waɗannan da ake kira abokan suna da wasu mummunan manufofi a ransu ko ta tsafi ko nona abun sukan yi amfani da wannan damar domin kashe su matan ko musu wata mummunan illa asali hakan kuskure ne a matsayin ki na ƴa mace ya kamata ki san ke ƴa mace ce kina da daraja bai kamata daga haduwa da wani wanda baki san waye ba ko ki saki jiki yanda zai zama sanadiyar rasa rayuwarki ko wani abu makamancin haka
na'am mun ji bayanai akan wannan maudu'i yanzu bari mu koma ga kwararriya a fannin ilimin yara a matakin farko wacce ta fara mana bayani a cikin shirin a ganin ki me ke rudan ƴan mata suna fadawa cikin irin wannan tarko
to wani abubuwa ne waɗanda suke janyo hankalin yara mata musamman har su bi mutane waɗanda suke ruda su a social media na farko wato a gidajen su suna fuskantar kalubale wasu zaka ga Allah Allah suke su samu mijin aure su bar gida saboda gidan nan kamar akan kaya suke wala Allah iyayen su sun takura su yi aure ko yaya ku je ku nemo mazan aure ko mu muku auren dole akwai barazana wala Allah na biyu kuma akwai talauci wannan shi ma yana tasiri akan saka pressure ga yara mata har su rudani da yaudara a social media sannan akwai kuma abinda ake kira peer pressure a haka mata ta yi aure ni ma sai nayi so irin wannan abin yana janyo su waɗannan mutane bata gari dama wanda niyyar su ba niyya bace ta alkhairi sai su nuna zo in baki alawa zo in dandana miki zuma kuma daga karshe yara idan su ya rufe su matasa mata ba sa fahimtar me yaudara da wanda yake da niyya ta gari to amma dama duk yarinyar da ta san cewa ita ta gari ce kuma wanda zaka aura na gari ne bayan da za a yi ka fara abokantaka har ta kare ka kai ka fita ka tafi ka hadu da namiji a wani guri ka ganshi da zuma cewa zai aure ki
to masu sauraro kan ku sha'afa shirin matasa a duniyar dizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka yanzu bari mu sake komawa ga malama kin yi magana akan yaudara da sunan aure ko zaki mana karin bayani akan da misali
su yaudari ƴa mace su ce za su aure ta ko za su yi mata kaza da kaza ta je ta ga ba haka bane ko ba su kashe ta kisa halahira ba suna janyo wa mata batancin zuciya da kuma wato lafiyar kwakwalwa mutane ina so su fahimta cewa lafiyar kwakwalwa tana ɗaya daga cikin abin da yake kawo rayuwa ta gari a samu ai aure ai zaman lafiya ai ilimi mai inganci a samu ƴan ƙasa masu kishin zuci masu kishin ƙasa wanda ba za su tashi da wani abu mara kyau ba kaman mata da za su je wato an bata musu tunanin su na kwakwalwa ya zamana ba sa girmama kansu ba sa daraja ta kansu in auren ne ya zo gidanku eh kun fara tattaunawa a social media ina kwana ina gajiya to idan aka tafi sahu na ɗaya na biyu ai ya kamata a ce ko a wani gari yake ko a wace ƙasa suke kin hada shi da baba da inna sun yi magana idan ma zuwa a kafa ba zai yiwu ba an yi bincike ai ana bincike ko a sayi ba ni kaina nan na aurar da mutane at least guda biyu ta internet kuma ɗaya daga Saudi Arabia ɗaya daga Canada ta zo Najeriya aka yi musu aure annan a Najeriya na hada su ma da dangi na aka samu waliyi da komai aka musu aure kuma suna nan suna zaman lafiya to akwai hanyoyi da ake bi duka ana wannan wanda zaka tabbatar da cewa wanda kake yi wa magana ba dan yaudara bane
waɗanne matakai ya kamata a dauka dan yakar wannan muggan dabi'a bari mu fara da Muktar
gwamnati tana da National Orientation Agency wannan agency ne da yake kula da wayar da kan mutane akan irin wannan al'amura da ke faruwa yau da kullum ni anan zan iya cewa ya kamata mu yi regulating shi social media don a san waye da waye suke yin wannan abun addresses nasu ya zama address ne wanda za a iya in an je a same su a inda suke to kuma dole sai mun koma baya shugabannin mu na gargajiya dole ne sai an san inda za a wayar ma matasa da kuma iyayen yara kai akan in kaga yaron ka ko yarinyar ki tana wayan su abubuwa ya kamata a dinga tambaya malaman addinai dole su ma sai sun sa baki a irin wayannan maganganun don yana haduwa da gaggawa ne kowa na son yayi kudi daga wurin matan kuma yana haduwa da kudi wani kuma tsautsayi ne yake ja haka
to gare ka malam Kabir
to abin da ya kamata shine duk inda kike ki amfani da hankalin da Allah subhanahu wataala ya baki domin ya bambanta ki da dabba sa'annan ki rinka tuna cewa wace al'ada ce al'adarki tuna addinin ki shine farko domin addinin musulunci ya zo da abubuwa daban-daban ba. Daga cikin abubuwan da yazo da shi shine asali diyan da zaka yi mu'amala da mutum ya kamata ka zama mai amfani da wannan ilimin da Allah subhanahu wataala ya baka, ka bambance abu mai kyau da abu mara kyau. Asali muka kalla hakan a hankalce da addinance da al'adance kuskure ne. Saboda haka anan nake bayan uwa mata shawara, sarin ka kulawa duk yayin da kike hade da wani a kafafan sada zumunta, baki san waye shi ba, baki san daga ina yake, baki san menene manufar shi ba. Saboda haka kada a saki jiki wanda hakan zai iya kaiwa ga an samu matsaloli manya-manya.
Sai kuma malama Hawwa Babura, matakin farko akwai cyber security wanda kowace kasa a duniya take da shi. Cyber security ba kawai na ƴan irin abinda ake cewa ko 19 ko Yahoo boys bane wanda za su cuci mutum cutarwa ta dukiya ko kuɗi. Akwai mutanen da suke cutar da walwalar yaran mu wanda su ne manyan gobe, wanda kai in ka tsufa su ne gobe za su zauna su tada kasa su tada jaha. To yanzu a ce irin su ne kuma ba su da lafiyar kwakwalwa, ya kaga gobe. Saboda haka muna kira ga hukuma ta tashi tsaye akan ta karfafa cyber security yanda za ta dauko wato amfani da na'urori da suke tace kalamai da kuma wasu irin characters na bayani a cikin hanyoyin sada zumunta da zai taimaka musu su fahimci mayaudara.
Muna godiya Algalman Kirdiga Sinimi da cewa karin kisan kai a bisa amfani da sallan yaudara da sunan so ko abota a kafofin sada zumunta da zumman tsafi don yin arziki fara daya abu ne da ya kamata a sake lani akan, inji masana, don neman mafita mai dorewa. Ganin cewa wasu matasa da aka kama cikin irin wannan lamari sun bayyana cewa a dandalin sada zumunta suke koyon muggan dabi'un nan. To masu sauraro, gabaki daya kuma anan muka kawo karshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka, sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin, ni Halima Abdullahi da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.
Madalla, yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan yawan shan zaki ko kuma siga, illolin sa ga lafiyar jikin dan Adam. Shan zaki ko siga yana iya zama da amfani ga lafiyar jiki ta wasu hanyoyi, amma kuma yana da muhimmanci a yi amfani da siga bisa kima. Wato dai kada a yawaita shan siga fiye da kima, domin hakan zai iya haifar wa jiki matsaloli da dama. Daga cikin matsalolin akwai ƙara kiba da hatsarin kamuwa da ciwon zuciya, rage ƙarfin garkuwar jiki. Shan zaki na iya haddasa matsalar ciwon haƙori da sauransu. Domin ƙarin bayani game da illolin shan siga ko kuma zaki, a fannin sanin cututtuka da maganin su, Dr. Najib Bello na asibitin Najbel Nursing Home and Maternity da ke jihar Kano ya yi karin bayani. Likita gare ka.
Da farko ina so in faɗa mutanen cewa da farko dai ya kamata sanin cewa wannan siga da muke magana fa muni shi ai ya nemi ya fi kitsin illa a cikin jikin mutum. Bincike da nazari ya nuna lalle tabbas siga ya fi muni akan ma kitsi da ake ihu da a wajen 1970-1980 duk ihun da ake shine kitse cholesterol tunzu an gano shi kanshi sigan ma ai zai koma zama cholesterol a cikin jikin mutum. To shi siga shi ne uwa uba na dukkanin wani sinadari da zai iya haddasa illa a cikin jikin mutum. Zaki babban bala'i ne a cikin jikin mutane. Na farko shi zaki akan kansa sigan a illolinsa ai baya ma da wani sinadari a cikin jikin mutum. Shi bai da wani calorie, empty calorie ne, kuma baya ba da wani nutritional value, kuma shi zai tunkuɗe duk wasu kuma sinadarai wanda za su taimaka maka a cikin jikinka. Kai kenan shi banda bai da calorie kuma shi kuma zai ƙara kashe kuma wasu sinadarai a cikin jikinka wanda za su baka kuma alfanu. Sannan kuma na biyu ga addictive property zai sa mutum ya zo dogara da shi. Akwai sashen kwakwalwa za su dogara da inda baka sha zakin nan mutum ba za a zauna lafiya ba. Na uku akwai hidden sources, shine shi siga akan kansa zai wahala kai tracking din shi ko kai limiting din abin da zaka iya sa. Saboda yana da wasu hanyoyi da ake shan shi ta boye. Akwai kayayyakin abinci wanda siga a boye yake a cikin su wanda zai wahala ka iya tracking din shi ka gane cewa ka shinka ma sha wannan siga ma a cikin jikinka baka sani ba. Akwai illar da yake ma kuma hanyar abinci. Misali shi siga zai iya canza gaba daya kamar yadda na bayani a baya kwayoyin halitta da ke cikin jikin mutum. Kamar misali an zo an samu canji na tsarin narkar da abinci a jikin mutum, ya canza canza maka garkuwar jikinka sannan gaba ɗaya har zai mutu a lafiyar sa akwai mummunan illoli da zasu iya faruwa idan mutum yana yawan shan sigari da kima da farko zai samu abin da muke cewa insulin resistance insulin wani sinadari ne da Allah ya halitta a cikin makarmama a cikin sun pancreatic beta cells wanda insulin din yake babbaguwa idan ya babbagu to shine yake da alhakin ya kwashe duk sigarin da mutum ya ci a cikin abincin sa to idan sigarin ya kai mishirin yana kai wannan adadin da ya wuce yawan abin da shi insulin zai kwashewa to babu zabi babu makawa wannan sigar za a bar shi ta yawo a cikin jikin mutum to daga inda ya dinga yawo nan ka ga kenan an samu abin da muke cewa insulin resistance insulin din ka ba zai kwashe wannan sigar ba na biyu akwai babban illa wanda muke cewa weight gain za a ga mutum ko yayi kiba ka ga shi yayi girma yayi kiba wanda ka gan shi you know yayi nauyi yana haki ga kimbi ya tara yana tafiya da jari ga kago na aikata na iri babba kuma duk sigar ne zai haddasa wannan mummunan abu daga inda ka samu wannan weight gain din fa kuma za ka samu na uku shine za ka samu muni akan matsalolin zuciya sun ce mai increased risk na heart disease yawan shan siga a cikin jikin mutum zai iya firgita maka zuciyarka zai iya kawo hawan jini zai iya kawo kitse triglycerides kenan kuma zai kawo low density da kuma high density lipids wannan cholesterol din da zai iya samu maka a cikin jikinka babban illa ne zan ce toshe maka jijiyoyin jiki fa kada mu manta cewa kuma wannan matsalar zuciya ita ce number 1 da tafi kashe mutane yanzu a duniya cikin ciwon zuciya da kuma hanyoyin jini to shine number 1 killer ba wata rashin lafiya a duniya da kashe mutane da yawa irin wannan a matsalar zuciya da hanyoyin jini wanda kuma abin da ke tsananta ta ba kamar siga a duniya a nan hudu sai cancer in kana yawan siga zai tsananta maka wasu daga cikin yawan cancer shi da mutum zai samu musamman kan pancreatic cancer wannan shi babban itala'i ne na biyar akwai abin da ke cewa cognitive decline mutum kawai kwakwalwar shi tunanin shi nazarin shi da hankalin shi ilimin sa kawai zai ja baya sai ga mutum ko yana yin abubuwa kamar ba mai hankali ba ko kaga yana yawan mantuwa kaga yana yawan kuma kasa haddace abu kaga ya kasa concentrate ya koyi abu wanda cututtuka za su addabi mutum kwayan cuta za su maka wargaza maka jikinka za su taso maka kai ka ce kawai mutum gaba ɗaya kawai ya zama wani kawai abin tausayi a daidai da kwayan cuta guda ɗaya idan akwai ta ko yar kama wadda ba ta tasiri a cikin gaban mutum musamman ko mata to sai ka ga wannan kwayan cutar sun zama linkin ba linkin saboda ka ba su taki kamar shuka shi ka ba ta taki shi kenan sai ka ta girma idan a gaba ne kwayan cuta take sai ga mace gaba ɗaya ku gabanta yana tarbar da ruwa kai kai zogi zaki ciwo idan a cikin huhu ne dama yana da yan kwayan cuta a cikin huhu da daidai da kwayan cuta na mycobacterium tuberculosis ko kuma kwayan cuta na pneumonia to shi kenan fa sai ka ga in kana yawan shan zakin nan sun tsananta haka kuma idan a cikin ciki ne kamar yadda na bayani a baya wannan shine babban illa da siga zai iya yi kashe ka ga mutum ya warke ji gaba ɗaya
to likita wasu irin alamomi ne mutum zai ji ko kuma ya gani a jikinsa da ke nuna siga ko kuma zaki yayi masa yawa a jiki
akwai alamomi na kusa-kusa akwai kuma alamomi na nisa ma'ana akwai idan sigan zai yanzu kake amfani da shi ko kuma yanzu kake shan shi muke cewa misali kace acute toxicity akwai kuma wanda zamu ce ma chronic toxicity mutum ya rage yana shan su to alamu su ma kansu kuma alamun san bambanta akwai alami na zahiri wanda clearly da idan ka za ka ga wannan inda ta bayyana alamu na zahiri da siga zai iya nuna maka cewa alamar siga ya maka yawa a jikinka kuma yawan shan sigan ka yayi yawa a cikin jikinka alamun ba su da bambanci da nisa da wanda yake da ciwon siga saboda shi ma wanda ke ciwon siga ne yake yawo a jikinsa shi ma kuma wanda yake yawan shan sananin siga to sigan ne yake spiking a cikin jikinsa kafin jiki ya iya kwashe wannan sigan a cikin jikin ko da mutum baya da ciwon siga da za a ce diabetes to shi ma fa akwai yiwuwar ya ga ya zo da yawan kishirwa kuma za ga ana da yawan jin yunwa sigan ne yake haddasa wannan matsala sannan kuma na biyu za a ga mutum yana yawan fitsari shi ma alama ce na siga ya yawa a jikinka akwai alamar gajiya da kasala so in dai kana shan yawan siga da yawa a cikin jikinka za a ga mutum yana da kasala yana jin mutuwa jiki kuma baya da ƙarfi na hudu mutum zai ga hazo-hazo a idanuwan shi saboda shi kanshi sigan yana iya shafar lens din cikin idonsa sai ka ga ido ya kumbura sai ka ga mutum yana hazo-hazo ba gani yadda ya kamata sannan kuma mutum zai iya zuwa ka ga in yi rauni ba ya iya warkewa da wuri sai ga an cina da kan jiki sai rauni sai ka ga ya kasa warkewa da wuri saboda siga yana kirga ko jiki to su ma kansu na rauni ke sa mutum ya warke idan ya ci rauni sai ka ga sun sa mutum ba zai warke yadda ya kamata ba da wuri akan lokaci na shida zai dinga jin kuma abin da ke ma numbness zai dinga jin kamar a ce zugi zafi ko kai kai a jikinsa shi muke ce maka a ce peripheral neuropathy zai ji caka-caka a jikinsa zai ji kamar kiyashi na bincike zai ji jin jikinsa na zugi zafi zariyar jikinsa ya maye maka kiyashi na bincike jikin mutum to wani wannan ita ma alama ce ta zahiri da zagayen da yan uwanka kuma zaka ji jikinka akwai kuma matsala ta gaba shi ne zaka ji a wannan kuma emotional and mental science muke ci musu wani abuwa ne wanda suke shafa kwakwalwa da tunani sai kaga mutum yana samun na farko force swing sai ku zuci kina cancanzawa tunanin shi na harbawa yanzu zaka ji cikin french cikin cikin bashi da yanzu zaka ji cikin damuwa zaka ji cikin fushi kare shi kuma cikin raha sai kuma kaga kawai ya canza nan take to yawan suga a cikin jiki yana kawo firgici da anxiety da mood swing da yawa masu lafiya suna zuwa asibiti ma a ce musu sanar da anxiety kuma fa ba kowa yake damuwa ba ya nuna musu ciwo ba yawan shan zaitun su ne yawa da biyu akwai difficulty concentrating mutum ka ga ya kasa mai da hankalin shi akan abu guda daya sai gan shi ko da shi yana zaune anyi nutsu ya kai wani abu da ake koya masa ko ana nuna masa ya kasa yanzu da yawa da yaran zamani muna fama da wannan matsala ko aiki za a dauke su yanzu sun zo ana masa interview sai da sun kasa zuwa wannan da shan suga ne in yi mutum yawa na uku akwai matsalar nazari ko matsalar yawan mantuwa sai ga mutum yana yawan mantuwa abubuwa ya kasa nutsuwa ya koyi abu yanda ya kamata sai kuma na hudu shine wancin bangaren da tsara fara shine anxiety da depression so zaga mutum ya firgici yana cikin damuwa kullum ko su kuma alamun su ma da ake gani na farko so wannan generally suke shafa jikin mutum za a ga mutum yana da matsalolin fata ko aga fata shi ta yi baki ko aga yana fito da ran su pimples kenan ko kuma aga dai gaba ɗaya fatan mutum ta yamushi to shi ma alama ce ta ciwo kai suga yawa jikin ka akwai kuma yeast infection shi ma zaga wani lokaci mata su kan yi zuwa da kaikayin gaba yana ko ciwon mara saboda shi zaki yana ba kwayan cuta dama girma a cikin jiki to yeast ko fungal infection ko ta rashin lafiya ce wanda akasari take yawan damun mata sai ga suna zuwa farar ruwa daga gaban su na uku kuma za a ga mutum yana yawan samun kwayan cuta wannan kwayan cutar zai yawa ta samu alama ce ta ciwo suga mashi yawa kamar yadda na faɗa shi suga yawan shan suga yana kai garkuwar jikin mutum to ko shi kwayan cuta sai ta gita sai a cikin jikin ka na hudu akan sako matsalar narkar da abinci za a ga mutum ya zo da yawan gudawa ko ya zo ya kasa bahaya ko kuma ciwon ciki so da shi kanshi zaki a cikin ciki idan yana distorting din balance din kwayoyin halitta da ke cikin ciki dama akwai normal flora kwayoyin halitta wanda suke taimakawa su narkar da abinci a cikin jikin mutum to daga inda kana yawan shan zaki to za ka ga sun tafi out of proportion sai yin yawa san kai mishi da kin ba sa'a ba sai wannan kwayoyin halitta kaga mutum ya barke da gudawa ko kuma ya barke kwata-kwata ma ya kasa bahaya sai da hajin ya kukumbure ko kuma kaga yana yawan ciwon ciki to wannan manyan matsaloli ne da za a iya gani matsayin alamun ciwon akai suga fa ya maka yawa
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a Latinas a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani makon inda za mu ci gaba da kawo muku wasu mahimman bayanai game da illolin shan suga fiye da kima a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar na shirya na gabatar a kullum nake cewa mu huta lafiya
madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi
Albarka ta
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladis Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.